الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ليتي وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية ونشين الأمر كون أيكي وأن دائر الله تهي فدشي وكما سأبن الله نيهي فدشي ونشين الأمر انسا. فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربة. دك أبندا بيير الله تهي فدشي تو وانا أبا زيك آلا كسان تأباوا وبنجي جنسا زيك آلا زمان مسا كسان تيغا وبنجي جنسا قال الله داني قريش كما كسان تيغا وبنجي جنسا. وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. Duk kuma abin da saban Allah ne ya haifar da shi, to wannan abu hasara ne ga shi mai shi da kuma nisantar Allah. To shine mallam anan ya kawo mana aya take can karshen suratul Tauba, inda Allah yake cewa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhu al-kuffara wala yanaluna min aduwwin naylan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar yana magana sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kana li ahli almadinati wa man hawla min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihim. Bidace ga mutanen Madina ba da wadanda suke kewaye da su na mutanen kauye su bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki shi kadai, wala yarghabu bihi an nafsi la ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsi. Kada kuma su nuna sun fi kwadayin kansu akan shi sallallahu alaihi wasallam, sun fi san kansu akan sa. Sai Allah ya faɗi falalar waɗanda suke fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yaki, ti zalika bi annahum, wannan kuma saboda su la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasa wala makhmasatun fi sabilillah, babu wata kishirwa da za ta same su ko wata wahala ko wata yunwa, fi sabilillahi akan hanyar Allah, wala yata'una mawti'an ko kuma su taka wani wuri, yaghidhul kuffara wanda zai bata wa kafirai rai, wala yanaluna min aduwwin nailan ko kuma su tabkawa abokan gaba barna, illa kutiba lahum bihi 'amalun salih, face Allah ya rubuta musu kyakkyawan aiki, wato ladan kyakkyawan aiki da wannan abu da waɗannan abubuwa da aka zana. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, lalle Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, ko ba za su bada sadaka ba karama ce ko babba, wala yaqta'una wadiyan ko su keta wani kwazazzabu, illa kutiba lahum, face an rubuta musu ladan wannan, liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun, dan Allah ya saka musu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa. Mala yace fa akhbara subhanahu fil ayatul ula, a ayar farko sai Allah ya ba mu labarin cewa annal mutawallida an ta'atihim wa af'alihim, duk abin da da'ar su ga Allah da ayyukan su na kwarai su suka haifar da shi, yuktabu lahum bihi 'amalun salih, za a rubuta musu kyakkyawan aiki da shi. Wa akhbara fi thaniya, aya ta biyu kuma sai Allah ya ba mu labarin cewa anna a'malahum as-saliha, kyawawan ayyukan su allati basharuha, wacce suka yi da kansu, tuktabu lahum anfusuha, za a rubuta musu waɗannan ayyukan da kansu, wato waɗannan ayyukan su kansu. Wal farqu bainahuma, bambanci tsakanin ayar farko da ta biyu, annal awwala laysa min fi'lihim, aya ta farko ko abu na farko ba aikin su bane, wa inna ma tawallada anhu sai dai kawai ya samu asali ne daga aikin nasu. Fakutiba lahum bihi amalun salih, sai aka rubuta musu kyakkyawan aiki da shi. Wathani nafsu af'alihim fatuktabu lahum, amma aya ta biyu ko abu na biyu ayyukan nasu ne sai a rubuta musu waɗannan ayyuka. Abinda malam yake cewa anan, dukkan mutumin da yake aikin ƙwarai, aikin da Allah yake so, da'a ta Ubangiji subhanahu wataala, to duk abinda ya sa wato wannan da'ar da yake ya haifar, duk abinda wannan da'ar ta haifar, to zai zama masa alkhairi, za a rubuta masa ƙarin lada akan wannan, zai zama masa kusanci ga Allah. Ayar farko take maganar cewa waɗannan da suka fita sun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin yaƙi, da yaƙi ne na tabbatar da gaskiya da rusa ƙarya, yaƙi ne wanda Allah subhanahu wataala ya farlanta musu, ya wajabta musu, suka fita domin bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama da addinin sa kariya. To duk abinda a dalilin wannan fitar ta su, duk abinda ya same su, sai aka faɗi wasu abubuwa da sukan faru ga dukkan wani wanda zai fita yaƙi. Akwai zama, akwai nasab, akwai makhmasa, zai iya haɗuwa da ƙishi, domin za a iya zuwa inda babu ruwa, a ɗau lokaci ana tafiya ba a zo ga ruwa ba, sai haƙuri da wannan ƙishi. Ko kuma wahalar ita kanta tafiyar, hawa da gangara, shiga tudu a sauka, a shiga kwari a gangara, wannan girgijigar da suke ciki saman musu rashin hutu, ko kuma yunwa da za ta same su, ko san da sahabbai za su yi yaƙi, su fita yaƙi banda fara, ba abin da suke ci, fara za su ta ci, babu abinci, babu isasshen abinci tare da su. To kaga duk waɗannan abubuwa in ka kalle su ba su ne al-a'malu salihah din ba. Ishirwa amalun salih ne, yunwa amalun salih ne, ba aiki ne na ƙwarai ba yunwa, abinnan wahala amalun salih ne, ba amalun salih ba ne. Amma su anan me ya jawo musu waɗannan abubuwa? Amalun salih din ne ya jawo musu fitar su dinnan tare da manzon Allah domin yaƙi saboda Allah, shi ne fi sabilillah, shi ya haifar musu da waɗannan abubuwa. Kuma waɗannan abubuwa ba yin kansu ba ne, mutum ba zai sa wa kansa ƙishi ba yana sani, ya sa wa kansa yunwa da gangan yana sani, wani abu ne wanda ba yin kansu ba. To sai Allah ya ce to waɗannan abubuwa duk da ba a karan kansu ba amalun salih ba ne, a karan kansu ba yin aikinku ba ne, wani abu ne da aikinku na ƙwarai shi ya haifar muku da su, to zan juya muku su su koma amalun salih. Saboda yunwarsu ta koma amalin salih, ƙishinsu ya koma amalin salih, wahalarsu gajiyarsu ta koma amalin salih. An fahimci abin yadda yake? Shi yasa ayar sai ta ƙare da me, ci illa kutiba lahum bihi amalun salih, sai an rubuta musu bihi adh-dhamir ya'udu ila al-mazkur, ai illa kutiba lahum bil mazkuri, abubuwan da aka ambata a baya face Allah ya rubuta musu amalun salih da shi. To kaga ashe duk abin da zai same ka a dalilin aiki na ƙwarai, Allah yana juyar da shi ya koma amalin salih. Kana aikin ginin masallaci ko aikin gyaran masallaci, sai bulo ya faɗo maka ya ji maka rauni a hannu, kutiba lahum bihi amalin salih. Kana aikin agaji, wani ya mare ka baka ji ba baka gani ba, saboda kawai ka ce aje babur ɗinka anan ko motarka anan, ya galla maka mari, ko tiba lahum bi amalin salih. Saboda duk wani abin da zai haifu a dalilin aikin da kake mai kyau, to a gurin Allah wannan abin da ya same ka duk da ɓacin rai zai same ka. Wani ma a da kishi kuka shi ne a bacin, ya ce wa in baka wa in hazina wa in waye, dai ta gaya maka su, to waɗannan duka za a markaɗe maka su koma amalin salih. Shi ne ma'ana ana illa kutiba lahum bihi amalun salih. Amma an ko duba aya ta biyu, sai aka faɗi al-a'malu salihah, wanda su suka aikata, sai Allah ya ce wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum, ba a ce amalun salih ba, saboda daman waɗannan amalun salih ne. an fahimci inda mala ya dosa saboda haka yana gaya maka cewa in soyayyar ka da Allah ta gaskiya ce to duk abin da ya biyo bayan ta a dalilin san ka da Allah to a gurin Allah kurba ce kusanci ne gare shi sannan kuma karin lada ne akan abin da kake ciki sannan kuma ayyukan da kai su ma Allah zai rubuta maka su shine abin da anan shi mala yake so ya kawo maka cewa atharu tawabi'ul mahabbati sadiqa tawabi'ul mahabbati sadiqa annafi'a kulluha nafi'a duk abubuwan da za su biyo bayan san ka na gaskiya soyayyarka ta gaskiya duk abin da za su biyo bayan ta to shi ma bai amfani ne sannan akasin haka duk abin da zai biyo baya a dalilin barnar mutum da muguwar soyayyarsa to shi ma mara kyau ne shi ma hukuncin abin da ya jawo masa wannan mutum wajen caca aka fasa masa baki suna caca rai ya ɓaci aka fasa masa baki shi ma wannan hacin baki shi ma wata caca ce saboda haka ga laifin caca ga laifin kuma an fasa masa baki saboda haka dukkan wani abin da ya haifu a dalilin wannan laifin da yake yi shi ma zai koma masa laifi مالن يجي فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه داك وند سوهية تكشي وند يمتو أسوهية تو يتأيى يكل وند فصل يد يداتي يتناني يت كراتن تانو تأج كنسا دن يغاني ريب سكو أسارسا وند دك ya mato a soyayya ma'ana soyayya ta gaskiya ko ta barna to ya duba wannan fasilin ya gani zai gane ribarsa shine malahu ribarsa wa ma alaihi da kuma asararsa sai ya alamu yawmal ardi ayya bida'atin adaa wa inda alwazni ma kana hasala ranar da za a bujuro da ayyukan bayi gaban Allah ana hisabi ce a kawo to a ranar zai iya gane cewa wace irin asara ya tafka sannan kuma rayuwarsa mai ya tsina na wa inda alwazni ma kana hasala in aka zo aka yi awo kuma nan zai gane to wani abu ya samu shi a rayuwarsa shin zamansa a duniya ya tara abinda ma'aunansa za su yi nauyi ko ku a'a bai tsaya ya aikata abinda ma'aunansa na gaskiya za su yi nauyi ba ma'aunansa na ƙarya ne za su yi nauyi
فصل وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم فهي أصل كل دين سواء أكان حقا أو باطلا فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة والمحبة والإرادة أصل ذلك كله والدين هو الطاعة والعادة والخلق فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي سارت خلقا وعادة ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن والدين فيه معنى الإذلال والقهر وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل كما يقال دينته فدان أي كهرته فذل قال الشاعر هو دان الرباب إذ كره الدين فأضحوا بإزة وسيالي ويكون من الأدنى للأعلى كما يقال دينت الله ودينت لله وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم فلذلك فسروه بيوم الجزاء ويوم الحساب وقال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين مكهورين ولا مجزيين وهذه الآية تحتاج إلى تفسير فإنها سيكت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته فإما أن يقروا بأن لهم ربا كاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم وإما ألا يقروا برب هذا شأنه فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم
ما لا يتكب لتشوى فصل وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة والمحبة والإرادة أصل كل ذلك كل أصل ذلك كله ما لا يتكب كما يند سويا لإرادة سوني أسل دكا ونأيك كما يند مكي بياني أبايا duk wani abin da zaka ga mutun ya motsa har ya aikata shi to farkon abin da ke hankada shi yayi wannan shine san aikata abin da kuma irada da yake da ita ta yi aikata abin saboda soyayya da irada da suke tare da mutun su ne asalin kowane aiki da mutun zai yi indai mutun ne wanda yake cikin hankalinsa aqilun ne muhtar aqilun muhtar ghayra bukra ba tilas tashi akai ba yana da hankali ba mahukaci ba to wannan duk abin da zai yi cikin hankalinsa da iradarsa da ikhtiyarinsa da zabinsa to zai yi shi ne da muhabba da ikhtiyar wannan muhi bayanin sa a baya fa hiya aslu kulli dinin to kamar yanda saki muhabba da irada shine aslu kulli fi'li to hakanan soyayya ita hakanan soyayya aslu kulli dinin sawa'un kana haqqan aw batilan duk wani addini duk wani addini da ka gani abinda zai za mutun yayi wannan addinin soyayya ce sawan addinin gaskiya ne ko ba na gaskiya bane fa inna ad-dina huwa min al-a'mal al-batilati wadh-dhahira addini ya kunshi abubuwa biyu akwai wanda mutun zai kudirce a ransa da kuma wanda zai aikata daga bobinsa to aka ce addini ana nufin abinda zai kudirce a zuciyarsa kuma ya aikata daga bobinsa wannan shi ake kira addini to duk abinda mutun zai kudirce a ransa ya karbe shi a zuciyarsa wannan ba zai yi ba sai da muhabba tana yi wa al'amalu zahira ayyuka na zahiri yayi su ko ba muhabba shi yasa akan iya samu munafikai munafiki yayi sallah yayi azumi da shi ila ma a fita jihadi shi amma kuma a ransa ba san abin yake ba a ransa baya san abin amma abin da yake ransa na aqida abin da ka kudirce a ranka ba zai yi ka kudirce ba sai da kana san shi to wannan kudirin da kake da shi zaka iya aiwata shi kuma a gabobinka ka yadda sallah wajibi ce Allah ne ya farlanta Allah ne ya ce ayi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita da kaza wannan aqidar ka sannan kuma a lokacin sallah yake tashi kai sallah da musulmi kaga aqida ce a zuciya kuma sannan ta fito a aikace akan gabobi to wannan shine addini addini ya hada wadannan bangarori biyu ka kudirce a ranka kuma ganka kana aikata to asalin abin da zai saka aikata shine almuhabba shine almuhabba yace wad-dinu huwa at-ta'atu wal-'adatu wal-khuluq in aka ce addin kalmar addin yana so ya dawo maka da kalmar alarabci kalmar addin alarabci me take nufi tana nufin da'a tana nufin al'ada abinda ya zama ka sabo tana nufin dabi'a abinda ya zama ka halayya duk laraba suna kiran wannan addin abinda ya zama maka da'a ce ibada ce kake wa Allah abin ya zama maka al'ada ce sabo ne ka saba da shi abin kuma ya zama maka ainihin khuluq domin abinda kake so kake aikatawa ko da ranka baya so yau da gobe zai zama maka sabo yanzu mutumin da baya son yayi sallah akan lokaci in ya matsawa kansa ko mu ce baya son yayi sallah a cikin jami'i in ya matsawa kansa tun zuciyarsa ba ta so yana tirsasa ta yazo masallaci ayi sallah duka gashi nan dai wa idza qamu ila salati qamu kusala cikin sa duk ba gobe ma ya tirsasa zuciyarsa gibi ma haka sai kaga wata rana duk ya da sallar sallah ta kuce masa sai jima daki ta zama masa ada ai ba komai ake cewa al'ada ba abinda aka saba yin sa yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ya bi jiki sai ya zama sabo ce ai ya saba da abu kaza saboda ka shi addini shine wannan da'ar wannan abin da ka saba da shi kuma ya zama maka halayyarka yace wa fa huwa ta'atu lazimatu da'ima allati sarat khuluqan wa 'ada tace da'ar da ta zama maka lazim ta zama maka tilas kake yin ta akai akai sannan kuma ta zama maka dabi'a ta zama maka al'ada walahada fassara al-khuluq bid-din fi qawlihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim shi yasa malaman tafsiri suka fassara khuluq anan da addini ka koma littafin tafsiri zaka ana ruwaito cewa malaman tafsiri su wa innaka la'ala khuluqin 'azim ay la'ala dinin 'azim saboda addinin ka ya zama maka shine al'adar ka shine halayyar ka shine dabi'ar ka da Allah subhanahu wataala yake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle kai kana bisa halayya masu kyau kana bisa ta'ada mai kyau mai girma sace ana addin anan ana nufin halayya ta'ada qala al-imam ahmad an ibn uyainata qala ibn abbas la'ala dinin 'azim la'ala khuluqin 'azim ay la'ala dinin 'azim abdullahi dan abbas yayi wannan fassarar kamar yadda imam ahmad ya ruwaito daga malamin sa ibn uyaina da sanadinsa zuwa Abdullahi dan Abbas wannan ibn Tabari a cikin tafsirin sa ya ruwaito wannan tafsirin daga Abdullahi dan Abbas ta hanyar Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas haka nan ya ruwaito shi ta hanyar Ata ibn Abi Rabah an ibn Abbas kamar yadda yake cikin Al-Wasit na Al-Wahidi wasu'ilat Aishatu an khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat khana khuluquhu al-Qur'an an tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da yake cikin sahih Muslim yaya dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suke yaya halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam take sai ta ce alqur'ani kaga alqur'ani shine ya kunshi addini shi ya kunshi kikkiawar aqida da bautar Allah da kikkiawar mu'amala to wannan abin da kake karanta na alqur'ani a alqur'ani ne kikkiawar aqida da kikkiawar da ibada bautar Allah da mu'amala shine dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan al-khuluq ta fassara shi da addini ka cukan wad-dinu kalmar addin a harshen larabci a gwaran harshen larabci fihi ma'na al-izlal wal-qahr tana daukan ma'anar izlal kaskanta wani nuna fin karfi akan wani ka kaskanta shi ka nuna kafi karfin sa ko kuma ma'ana dhull wal khudu ko kaskanta wani ya kaskanta ya mika wuya ya risina ya biyayya duka kalmar addini a larabci ta kunshi wannan ko dai kaskantarwa ko kuma kaskanta mutun ya kaskantar da wani ko shi ya kaskanta ya mika wuya ya risna ya ida'a. Wannan kalmar addini ta kunshi wannan. Falidhalika yakunu min al-a'la ila al-asfal. Saboda haka kalmar addini akan yi amfani da ita daga na sama zuwa ƙasa. A ce ya kaskanta shi, ai amfani da kalmar danahu, ya kaskanta shi. Kace dintuhu fadana. Dintuhu kaga min al-a'la, fadana min al-asfali. Dintuhu na kaskanta shi sai ya kaskanta. Kaga duk kalma ɗaya ce amma ta zo da ma'ana biyu mabambanta. Daya wanda zai yi, daya kuma wanda aka yi wa ya risina ya bi. Ai qahartuhu fa zalla, na nuna masa fin ƙarfi ya kaskanta. Sai ne kawo baitin waka na al-A'sha a diwanin sai ke cewa huwa dana ribaba idh karihu ad-dina fa adhahu dirakan bi ghazwatin wa siyali. Haka yake a cikin diwanin sa, ce bi ghazwatin wa siyali. Ar-ribab kabila ce ta Larabawa, yana yaban wani daga cikin gwarazansa, yace shi ne wanda ya tirsasa wannan kabila ta ribab lokacin da suka kimi kauya, suka kinuna sun mi kauya. Izkari huddina yana nufin al-khudu'a. Suka kimi kauya, shi ya tirsasa suka mi kauya, sai gashi sun wayi gari bi ghazwatin wa siyali. Wato fa adhau bi ghazwatin wa siyali bi izzatin, ay danahum bi izzatin wa siyali. Sai gashi da izza ko kuma da yakin da yayi da kaifar baki da ya akan su, sun risina sun mi kauya. Wa yakunu min al-adna lil a'la, haka nan dana yakan kasance daga na ƙasa zuwa na sama. Kama yuqalu, kamar yanda zaka ce dintullaha wa dintulillahi, wato na mi kauya na sadu da nayi biyayya ga Allah. Kaga na ƙasa ne yayi wa na sama. Wa fulanun la yadinu Allah dinan, cewa na baya bauta wa Allah, baya mi kauya ga Allah. Wala yadinu Allah bidin, baya yi wa Allah, baya bauta Allah da kowane addini. Fadana Allah ay ata Allah, in ka ce dana Allah ay ata Allah, wa ahabbahu wa khafahu, wa dana lillahi ay khasha'a lahu wa khada'a wa dhalla wa qada. Kaga na ƙasa ne yake wa na sama, yayi wa Allah biyayya ya so shi ji tsoron sa, ya kaskantar da kai gare shi, ya rusuna masa, ya kaskanta a gaban sa, ya mika wuya gare shi. Wannan duka kalmar addini ta kunshi wannan. Kalmar addini ta kunshi wannan. Sai aka ce addini, kana da addini ma'ana kana da abin da kake yi na kaskantar da kai ga Allah da mika wuya da rusunawa gare shi, shine ma'anar addini. Waddinul batil la budda fihi min al-hubbi, kamar yadda muka ce addini a zuci dole ne a samu soyayya, a samu kaskantar da kai. Kal ibadati sawa, daidai da ibada. Wato ibada dole ne sai kamar da yake ta'rifin al-ibada, shine tamamul hubb wa tamamul khudu, ka kaskantar da kai da cikakkiyar soyayya, wanda ita ce ibada. To haka kalmar addini take nufi, ka kaskantar da kai tare da cikakkiyar soyayya ga Allah subhanahu wataala. Kamar yadda muka ce ba za a samu kyakkyawan kudiri a zuciyar bawa ba, ko ya kudirce wani abu a zuciyarsa face sai da soyayya. Soyayya ce za ta yi kudirce abin gaskiya ne. In baya san abu, baya da zai kudirce gaskiyarsa. Bi khilafin dini zahiri, sabanin addini na bayyane, fa innahu la yastalzimul hub, ba ko da yaushe bane dan mutum yayi abu a zahiri yake nuna yana san abu. Shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa mu'mini, yace munafiqai ba mu'minai bane, wa ma hum bi mu'mini, ba mu'minai bane. Saboda me? Saboda a zahiri ne suke nuna sun bi Allah, a zahiri ne suke nuna sun yarda da manzon Allah, a zahiri ne suke yarda, sun yarda da Alkur'ani, sun yarda gaskiya ne, a zahiri ne suka nuna wannan. Amma a baɗinin su ba su yarda ba, a baɗinin su tan su, su a gurin su kawai yaudarar Allah suke da mu'mini. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada, cutar zuciyarsu ce ta riga ta ci ƙarfin su, saboda haka suke zaton yaudarar Allah suke. Saboda haka kaga za a iya samun a aikace mutum yana addini amma a zuciya kuma bai yarda da abin ba, baya san ma abin. Wa in kana fihi inqiyadun wa dhullun fi adh-dhahir, ko da a zahiri an gan shi ya miƙa wuya ya kaskantar da kai. Mala ya ci gaba da fashin baki akan kalmar addini. a larabci yace wasamallahu subhanahu yawmal qiyamati yawmad din hakanan Allah ya kira wa ranar alqiyama da yawmud din yace ranar addini me yake nufi da addini li annahu alyawmul ladhi yadinu fihi an-nas bi amali ranar da kowaɗanne mutane za su samu sakamakon ayyukansu kowa zai ga sakamakon aikinsa in khairan fa khairun wa in sharran fa shar in alkhairi yayya ga alkhairi in sharri yayya ga sharri wadhalika yatadammanu jazaa'ahum wa hisabahum wannan ya kunshi wato sakamakon su da hisabin su fadhalika falidhalika fussira bi yawmil jazaa wa yawmil hisab shi yasa aka fassara yawmud din da cewa ana nufin yawmul jazaa ana nufin ranar sakamako ranar hisabi sannan ya kawo wata aya ta cikin suratul waqi'a karshe karshen ta Allah ce falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum sadiqin me ya hana in kun kasance ku ba waɗanda za a yi wa hisabi bane ku ba waɗanda za a yi wa hisabi bane me ya hana tarji'una ba za ku dawo da ran mamacinku ba kuna gani gashi nan ya zo kakarin mutuwa nan Allah yana magana da kafirai da suka ce babu ranar alkiyama ƙarya ce babu ranar da tashi mutane bayan mutuwa su ai musu hisabi wasu aljanna wasu mutane nan duk ƙarya ne suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan Allah ce falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum sadiqin Allah ce falaula idza balag me ya hana lokacin da rai ya kai ya zo makoshi a gabanku dan uwanku ne gashi nan yana kakarin mutuwa me ya hana da ran yazo zai fita tarji'unaha ku dawo da ita walaula idza balagatu wa antum hina idin tanzurun gashi nan kuna gani cewa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi Allah ya fi dukkan dangin mabaci lokacin da yazo mutuwa kusa da shi da iliminsa da ikonsa da mala'ikunsa walakin la tusirun amma ba ku ganin su kuna ganin mala'ikun da suke gaban sa suna ta kokarin fito da ransa ba ku ganin ko daya yace falaula in kuntum ghayra madinin me ya hana idan kun ce ku ba waɗanda za a yi wa hisabi bane ma'ana ba waɗanda za a tashe su bane tarji'una to ku dade rabbana in kuntum sadiqin in har ku da gaske kuke maganar da kuka faɗa gaskiya ce ai hal la taruduna ruha ila makaniha me ya hana ba za ku dawo da wannan ran inda yake ba in kuntum ghayra marbubina idan ba ku da wani ubangiji ba ku da wani ubangiji da yafi karfinku wala maqhurina ba wanda yafi karfinku wala majziyina babu ranar sakamako shikira ai da sai ku tunda ku kuka yi kanku ko kuma kuna ganin haka kawai kuka to ku yi maganin wannan wanda zai mutu mana ku dawo da ran dan uwanku shine malai yace wa hadhihi al-aya tahtaju ila tafsir wannan aya tana buƙatar mu fassara ta wanda duk da muka yi mu ba fassara muka yi ba malam zai fassara yanzu mu muna dan shafa sama saman ne duk tafsirin da muke muna dan shafa sama saman ne amma can karkashi karkashi can kuriya kuriyan sai su malam ibnu al-qayyim su suke wannan fa innaha siqat lil ihtijaj alaihim fi inkarihim al-ba'th wal hisab mala yace ita wannan aya an kawo ta ne domin a kafa musu hujja akan ƙaryata tashi bayan mutuwa da hisabi wurin shawa sun ce babu mutuwa babu hisabi ba yadda za a tashi mutum bayan ya mutu wala budda an yakuna ad-dalilu mustalziman limadlulihi bihaythu yantaqilu adh-dhihnu minhu ila al-madlul akwai abinda malamai suke kira musamman malaman mantiq suke kira dilalatul iltizam akwai dilalatul mutabaqa lafazi yayi daidai da abinda lafazin yake nunawa abinda aka kirkire lafazin dan ya nuna shi shine dilalatul abinda dilalatul mutabaqa shine dilalatul laf ala tamami ma'na kamar al insan yadullu ala al hayawan al natiq ce wannan al-insan da aka ce al-insan ana nufin wani abu mai rai kuma wanda yake mai magana yana da rai yana da hankali ko an-natiq mai hankali zaka da an ce al-insan da an ce mutum abinda kwakwalwarka za ta fahimta shine dan adam gashi nan da ransa sannan kuma yana da hankali yana da hankali wannan ita ce dalala dalalatul insan ala alhayawan annatiq fi dalalatul mutabaqa dalalatul tadammun shine dalalatul lafzi ala juz'i ma'ana akawo lafazi amma yana nuna rabin ma'anarsa kamar a ce ana aka al-insan ana nufin ad-dahik ana nufin mai dariya mai dariya mai dariya wani bangare ne na ma'anar mutum amma ba shine duka mutum ba ana iya samun wata dabba tana dariya dalalatul iltizam shine dalalatul lafzi ala shay'in kharij min ma'ana akawo lafazi ya nuna wani abu wajen ma'anarsa afwan wancan dalalatul tadammun dalalatul lafzi ala juz'i ma'anaha ka dalalatul insan ala alhayawan ko ala alnatiq dalalatul tadammun dalalatul iltizam shine akawo lafazi ya nuna wani abu wanda yake wajen ma'anarsa kamar misali kace al-asad zaki zaki da an ce zaki abinda zai kuma zo a kwakwalwarka da sauri shine jarunta rashin tsoro ash-shuja'a kaga lafazin zaki baya tattare da ma'anar baya tattare da ma'anar shuja amma kuma kwakwalwa dole za ta hada ma'anar guda biyu kwakwalwa za ta daka zarar kace zaki to kana nufin ma'anar jarumta za ta zo duk da cewa lafazin asad baya nuna wannan lafazin asad yana nuna wani alhayawan mu almuftaris hayawan ne muftaris wata dabba ce mai cin mutum amma kuma gashi a kwakwalwarka dole wannan lafazin ya hadu da ma'anar jarunta an fahimta to wannan ita ce suke kira dalalatul iltizam dalalatul iltizam galibi dalala ce aqliya dalalatul tadammun da tadabuq dalala ce wannan duk ina gaya wa daliban ilimi na san sun sa abin da nake yi wata kila wani zai ji zaurace ake yi kawai dalala ce lafziya dalalatul mutabaqa da dalalatul tadammun dalala ce lafziya daga lafazin ake fahimtar ta amma ita dalalatul iltizam dalalace aqliya hankali shi yake hararo abun hankali shi yake kawo abun amma ba lafazin bane daga hankali ne kuma dole zai zama da wannan kalmar da wannan ma'anar da ta zo ta baya su zama a tare suke to shine anan yake cewa wala budda an yakuna dalilu mustalziman limadluli dole ne dalili ya zama na ya halizimci abin da yake nunawa bi haythu yantaqilu adh-dhihnu minhu ila al-madlul ta yadda hankali da an fada da ka ce zaki zaki din nan yana nuna mai jarunta to da ka fadi zaki kawai hankali ya tafi zuwa ma'anar jarunta lima bainahuma min at-talazum saboda akwai alaka kakkarfa tsakanin zaki da jarunta fa kullu malzumin dalilun ala lazimihi duk sanda aka samu malzum to yana nuna lazibinsa duk sanda aka samu shaja'a abin nan zaki yana nuna shaja'a amma wala yajibu al-aks ba duk sanda aka samu shaja'a yake nuna zaki ba akwai wasu abubuwa masu shaja'a masu jarunta da ba zakin bane saboda ka kalmar abin nan shaja'a ba dole ne ta nuna zaki ba amma duk sanda kalmar zaki ta zo dole ma'anar shaja'a ta zo to taya zai hada wannan zaurancen da ayar da yake kawo mana wai duk da ina maka shimfida ne dan ka fahimci ta ina ne ayar ta zama haka wa wajhu al-istila tunda ai ana maganar sun ce babu tashin alkiyama ai ce to kun ce babu tashin alkiyama ga wani nan zai mutu dan uwanku ne kuna gaban sa kuma kuna san shi kuma ba ku san ya mutu to ku da masa da ransa mana wani ce to me alaka wannan da tashin alkiyama me alaka wannan da tashin alkiyama wannan dilalatul iltizam ce ba dilalatul mutabaqa bace mutabaqatul lafz lafazin babu maganar tashin alkiyama a ciki lafazin baya nuna wani bangare na ma'anar tashin alkiyama to amma kuma hankali ya kamata ya hararo wannan inda shi in har akwai hankalin su tunda ake gaya musu sun san me ake fada mala yace wajhul istila annahum idza ankaru alba'th idan kun ce babu tashi bayan mutuwa wal jaza babu sakamako bayan mutuwa faqad kafaru bi rabbihim to sun kun kafirci cewa babu wani asabab babu wanda ya isa da ku wa ankaru qudratahu kun ke kenan babu wanda yake da ikon ya dawo da ku bayan mutuwa sannan warububiyyatahu kun yi inkarin rububiyyarsa cewa shine ubangijin ku mai iko akan ku wa hikmatihi kun yi inkarin hikimarsa tunda kuna cewa Allah yayi halitta da ya halitta ne kawai haka nan ba wani dalili ba kuma wani sakamako da zai biyo baya kawai Allah yayi sama yayi kasa ya kautata halitta sama da kasa da rana da wata da duk abin da ya shimfida a bayan kasa amma ba dan wani dalili ya sa shi ba haka kawai kamar yadda yaro zai zauna kan shashi ya gina dan daki ya gina dan gida ya gina binnan dan soro ya gina waye karshe kuma sai ya tashi bige shi da kafa tattake shi shi ya tafi sa ba wani dalili da yayi ba wata hikimar yi to kamar kuna cewa haka Allah yayi ku ya halice ku tunda kun yadda shi ya halice ku ba ku ce ku halicen ku ba ku taba cewa gumakan ku suka halice ku kun yadda Allah ya halice ku amma yanzu kuna inkarin kudararsa da yace zai iya dawo da ku ba mutuwa kuna cewa ya za a yi ya za a yi ta yaya mun zamar kasusuwa ratattakakku sannan kuma a sake dawo da mu to kamar ba ku yadda shi ne ubangijin ba kamar ba ku yadda cewa yana da kudura ba kamar ba ku yadda cewa akwai hikima ba ba zai yi ku haka nan ba kuma ya sa ku yi ta ku zo wasu su yi kirki wasu su yi rashin kirki kuma duk a tashi haka nan babu wani sakamako kuma wanda ya cuta ya cuta wanda ya kirki ya yi kirki amma babu wani abin da zai biyo bayan wannan fa imma an yuqirru bi anna lahum rabban qahiran lahum ko dai su yadda akwai ubangiji wanda yake mai iko mai karfi a kansu mutasarrifan fihim kama yasha wanda yake yin tasarrufi ya juya al'amarin su yadda ya ga dama yumituhum idza sha'a in yaso in ya ga dama ya karbi rayukan su wa yuhyihim idza sha'a in ya ga dama ya raya su wa ya'muruhum wa yanhahum yasa su ya hana su wa yusibu muhsinahum wanda ya kyautata daga cikin su ya sakanka masa da kyakkyawan sakamako wa yu'aqibu musi'ahum wanda kuma yayi ba daidai bai masa uquba ko dai su yadda da wannan wa imma alla yuqirru bi rabbin hadha sha'nu ko kuma su ce babu ubangijin da haka aikin sa yake fa in aqarru bihi in har sun yadda da wannan amanu bil ba'si wan nushur to wanda za su yi imani da tashi bayan an tashi za su yi imani da tattara bayi ai musu hisabi والدين الامر والجزائي ذا سيدا cewa akwai addini al-amri addini na addinu al-amri shine umarnin Allah dokokin sa za su yadda cewa Allah zai aika annabawa da hukunce da shari'a kuma wal jazai za su yadda cewa akwai ranar da za su tashi a buku sasamako sune addinu al-amri wal jazai wa in ankaruhu in kuma sun ce a'a ba su yadda ba wa kafaru bihi suka kafirce ma wannan faqad za'amu annahum ghayru marbubin wala mahkumin alayhim to kamar suna cewa mu fa babu wani Allah mai iko akan mu babu wani ubangiji mai iko akan mu babu wani ubangiji mai mana hukunci wala lahum rabbun yatasarrafu fihim kama arat kamar sun ce mu fa yanzu babu wani ubangijin da yake tafiyar da al'amarin mu kamar yanda yake so fa hal la yaqdiruna ala daf'il mawt in suka fada haka to ga wani nan zai mutu tunda kun ce babu wani wanda yake da iko yayi abin da ya ga dama a cikin ku babu wani irada da tafi karfin ku to ga wani naku nan zai mutu sai ku hana shi mutuwa fa hal la yaqdiruna ala daf'il maut anhum idza ja'ahum in mutuwa tazo musu suna iya su hana kansu mutuwa ba za su iya ba wa ala raddir ruh ila mustaqarriha idza balagat al hulqum ko kuma ran da tazo makoshi suna iya mayar da ita inda take ba za su iya ba to ashe in har ba za ku iya ba to wanda yana nuna akwai wanda shi yake yin wannan aikin kuma yafi karfin ku in kuma har zai iya wannan aiki to dan menene in ku mutu zai tashi ku ba wannan shine dalilul iltizam din tanan ne dalilin ya fito sai Allah yake kafa musu hujja da wannan mutuwar da suke gani a gaban su suna ji suna gani ba yadda suka iya saboda duk wanda za su kirawo والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق سورك استقى وهلا دان yana ciki ana neman wanda waqila marraq ana cewa ina wanda zai masa magani ina likita ina waye kuna gani haka zai rasu duk yadda kuke san shi duk yadda kuke kaunar shi duk yadda yake da amfani a cikin ku ba ku da ikon ku dakatar da mutuwa shi kuma duk yadda ya kai ga iko da isa da sarauta da dukiya da ilimi ba zai iya kare kansa daga mutuwa ba it means abinda wanda yake nunawa akwai wani ubangiji sama da shi wanda yake yin abinda ya ga dama to in har za ku yadda da wannan kun yadda ba za ku iya wannan ba to dole ku yadda akwai wanda yafi ku wanda yafi ku dinnan kuma zai iya tashi ku bai mutu dan me za ku inkari cewa za ta tashi ku bai mutu dan me an fahimci wannan bale cewa hadha khitabun lil hadirin inda al muhtadar wannan Allah yana magana ne da waɗanda suke nan lokacin da mutun ya zo mutuwa wahum yu'ayiruna mautahu suna ganin shi gashi nan zai mutu ai fa hal la turduna ruhahu ila makaniha ai kamar Allah ya ce to shin za ku iya dawo da ruhin sa ran sa zuwa wurin sa in kana lakum qudratun wa tasarruf in har kuna da iko kuna da tasarrufi wato kuna abinda kuka so walastum marbubina ku ba waɗanda kuke da wani ubangiji a sama da ku bane wala maqhurina ko wanda aka fi karfin ku bane liqahirin ga wani wanda ya fi karfin ku qadirin wanda yake da iko yumdi alaikum ahkamahu wanda yake zartar muku da hukunce-hukuncen sa wayunaffidhu fikum awamirahu yake zartar muku da umarnin sa wa hadha ghayatu ta'jiz lahum to kaga wannan shine karshen kai su bango karshen tsiye إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحد من مكان إلى مكان تندا أن جزا وستبينا بازاس إيان ما يرد لي ليبا دقا إن ديكي زوا ونولي ولو اجتمع على ذلك فقالان كودا تك متانين الجنوزا سؤال أكان حكا حكا زا أقول لنا سيافتا فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه شي كيما ماكي irin wannan aya mai cike da mamaki wacce take nuna rububiyar ubangiji subhanahu wata'ala take nuna wahadaniyarsa wa tasarrufihi fi ibadihi take nuna yadda Allah yake sarrafa bayinsa wa nufuzi ahkamihi fihim yadda yake zartar da hukunce-hukuncinsa a cikin su wa jarayaniha alaihim yake gudanar da su akan ta saboda haka bawa ba shi da yadda ya iya dole ya yadda akwai ubangiji sama da shi wanda shi yake yin abin da ya ga dama tunda dai shi gashi abin da yake gudana ba lalle zabin sa bane amma dole ya hakure ya gudana haka ba yadda ya iya ashe akwai wanda shi yake gudanar da abin dole ya amince da shi abin da duk wannan mai gudanar da al'amarin ya fada dole ya yadda da shi Allah ya samu dace abin da muka fada na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.